من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعوا بإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادوا أولا جمجي أولا مسلاتي من البركة مسلاتي على محمد الدين anan da Buwarot a garin Maiduguri a jihar Borno a yau Asabar 22 ga watan Ramadan hijiran baki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1430 wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan ta miladiya ta 2009 wannan majalisi kuma shine majalisin mu na 20 daidai ko a wannan watan kenan. Kafin mu je cikin ayoyin da zamu fassara a wannan zama biiznillah, akwai tambayoyi da zamu ansa. Wannan yana tambaya shin yaya itikafin mata yake? Shin za su yi itikafin su a cikin ɗakin su ko a masallaci? To ai itikafi ba yin shi a ɗaki. Allah ya ce wa antum aqifuna fil masajid. A masallatai ake itikafi, saboda haka ba yadda za a yi mace ta yi itikafi a cikin ɗaki. Hukunce-hukuncen itikafi ba ya da bambanci tsakanin mace da namiji, illa iyaka duk lokacin da jinin haila ya zo wa mace, to shikenan itikafin ta kuma ya yi, ba za ta ci gaba da yin wannan itikafi a cikin masallaci ba. Sauran hukunce-hukunce kuma na cewa za ta nisanci masallaci ba tare da ta fita domin wasu bukatunta na duniya ba, idan ba bukatar da ta zama larura ba, to ba ta da bambanci a nan da ta namiji. Wannan kuma yake cewa shin littafin Bulughul Maram da Riyadus Salihin duk hadisan da suke ciki sun inganta? A'a, littafin Riyadus Salihin mafiya yawancin hadisan, ka iya cewa 85 cikin 100, wato kaso 85 cikin 100 sun inganta. Waɗanda ba su inganta ɗin ba, ba su da yawa, wala Allah ba za su fi hadisai 100 ba. Wannan a bisa akasari abinda za ka iya fitarwa kenan, wanda za ka ce bai inganta ba. Amma duk sauran hadisan sun inganta. Bulughul Maram daman Ibn Hajar ya rubuta shi ne don ya tara hadisan da wasu da malamai suka yi hujja da su a cikin masail na hukunce-hukunce. Saboda haka a cikin hadisan da malamai suka yi hujja da su, akwai hadisan da suke sun inganta, akwai wanda ba su inganta ba. Don haka zai kawo kowane hadisi kuma yana bayani, ya ce ya inganta ko bai inganta ba, yana bayani a ƙarshen kowane hadisi. Saboda haka da a ce ka taɓa buɗe littafin ka karanta, za ka ga an san tambayar ka, da ba ka buƙaci yin wannan tambayar ba. Menene ma'anar inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama? Abinda ayat take nufi, waɗanda suka san Allah, suka san girmansa, suka san sifofinsa, suka san irin abin da ya tanadawa waɗanda suka yi masa biyayya na lada da gidan aljanna da ni'ima, suka kuma san irin abin da ya tanada ma waɗanda suka kangare masa, suka saba masa na azaba da narko, waɗannan babu shakka su suke tsoron Allah. Al-khashiya kamar yadda muka faɗa shine tsoro wanda yake kunshe, yake tattare da girmamawa. Malamai waɗanda suka san Allah, babu shakka sanin su da suka yi wa Allah zai fi sa su fi jin tsoronsa, domin ka fi jin tsoron abin da ka sani sama da abin da baka ma san shi ba. Ba ka tsoron Allah shine tushen ilimi, kamar yadda yake cewa kafabil bi khashiyatillahi ilman. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasancewar ya fi kowa sanin Allah sai ya fi kowa tsoron Allah. Ana a'lamukum billahi wa akhshakum bih, na fi ku sanin Allah dan haka na fi ku tsoron Allah. Ya halatta makawo ya yi limanci, me zai hana? Me zai hana makawo ya yi limanci? Da dama daga cikin makafi sun fi masu ido cancanta su yi limanci, saboda sun fi su sanin hukunce-hukuncen shari'a, da sun fi sanin hukunce-hukuncen sallah. Ba haka makanta ba ta hana limanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan ya fita zuwa wato yaƙe-yaƙensa, jihadinsa, yakan sanya Abdullahi ibn Ummi Maktum ya kasance shi ne wato zai kula da sha'anin Madina bayan wato bayan sa yakan sanya shi khalifa nashi a Madina ibnu ummi maktub to kaga ko makawo ne kuma duk wanda yake khalifa maiki sallallahu alaihi wasallama shine zai rika yin duk abin da manzo yake sallallahu alaihi wasallama daga cikin irin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi akwai limanci saboda haka shi yake zama liman a lokacin ya halatta mutum ya sai da mushe yayi sadaka da kudin da ya sayar to ya halatta ya sai da mushe bai halatta ba saboda haka abinda ya samu wanda ba nan halal ba dan yayi sadaka ma a banza ya sayar da mushe wannan haramun abinda ya samu kuma yace bara yayi sadaka da shi wannan ba sadaka bace inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban wannan kuma tambaya ce mai ban mamaki shin ya halatta mutum ya aure matar da babansa wanda suka rabu wannan tambaya da mamaki saboda wannan kamar ma'lum ne fi din bi darura wanda yake musulmi ya san wannan dukkan wanda duk matar da ma'aikinka ya aura da zarar an daura aure shi kenan ko da battare ba wannan daura auren ya haramta maka ita ba da zarar uwarka wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma salam kaga kada ku auri abinda iyayenku suka aura don da zarar aka samu nikah aka samu alaka shikenan ta zama haram menene tafsirin fadar Allah ko karkashin tafsirin fadar Allah wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan akwai magana ta Abdullahi da Umar ibn al-Khattab yace me take nufi ma aqabta ma asallahu fika limithli an tuti Allah fi abinda magana ta gidi fi duk wanda ya saba wa Allah ya zalunce ka kai ba hukumar da zaka yi masa wato babu rabuwar da zaka yi wacce ta kai kuma kai wa Allah da a cikin lamarin sa ma'ana kai kuma kakka zalunce shi kai ma ka saba wa Allah kada ka ce dan ya zalunce ka ya tuce ka kai ma ba za ka tuce shi idan shi ya saba wa Allah wajen lamarin ka kai kuma sai kai da'a ga Allah idan yayi maka kazabi kai kan ma ka ce ma ba za ka yi masa kazabi an san yi wa mutum kazabi laifi ne babba dan yayi gibar ka kada ka ce ni ma ba za ka yi gibar sa wannan ba daidai bane dan ya zagi baban ka kai ka ce ni ma ba za ka zagi baban shi wannan ba daidai bane shi in ya saba wa Allah cikin lamarin ka kai sai kai wa Allah da'a cikin lamarin sa muna cikin suratu yusuf alaihi salam muna kuma kan ta'liki da ubangiji madaukakin sarki ya rufe surar da su mun tsaya a kan aya ta nawa ne ta 110 ko mun fassara aya ta 109 amma mu dawo kan tauba sannan mun kauce ka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
نعم الله يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ما هو وطن دبك أيكو قبانا يا رسول الله أعجي مزاجي وطن دبك يوا أيكو أبريسو من أهل القرى دقا تكين متى نمبرني وطن دقا ينبرني الله بأيكو دمانزني دقا كويبا kamar yadda Allah bai aiko da manzanni daga cikin jinsin mata ba sai daga cikin jinsin maza a bisa kauli na jumhur wanda shine kuma kauli raji haka nan Allah madaukakin sarki bai aiko da manzanni daga cikin jinsin aljannu ba sai daga cikin jinsin mutane an samu waɗanda suke almunziruna, masu nazara, masu gargadi, masu wa'azi a cikin aljanna. Amma bisa kauli mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malamai, ana samun manzanni ne daga cikin mutane. Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, ashe ba za su yi tafiya a doron kasa ba su ga yaya karshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance, waɗanda suka yi faɗa da manzannin Allah suka karya da manzannin Allah, yaya daga karshen al'amarin su ya zama. Allah madaukakin sarki ya kyale su, Allah madaukakin sarki ya bar su sun ci gaba da cin karansu babu faka, ko kuma Ubangiji ya yi musu kamu kamu na gagaraba da babu shakka Ubangiji bai kyale su ba. Sheda za su yi tafiya a doron kasa za su ga waɗannan, wato za su ga alamu waɗannan mutane waɗanda suka karyata Allah, suka karyata manzannin Allah. Wala darul akhirati khair, lalle gidan lahiya shine mafi alkhairi, lil ladina taqaw, ga waɗanda suka kiyaye wato dokokin Ubangiji. Afala taqilun, Allah ce ashe ba kwa hankalta ba, wato ashe ba kwa yi hankali ba, ku yi izina da duk abin da kuke ji na kissoshin waɗanda suka gabata, irin kissar annabi Yusuf din nan alaihi salam. Ba za ku yi izina da abin da ta kunsa na karantarwa da hikimomi da wazuzzuka daban-daban da ta kunsa ba, waɗannan ba su ishe ku su gyara ba, su su gyara muku rayuwarku ba, inda ba za ku aiwatar da hankalinku akan za ta samu. Allah ce hatta idza istayasa ar-rusul, har sai da lokacin da manzanni suka fitar da tsammani, wa zannu, suka yi tsammanin annahum qad kuzibu, cewa su an yi musu ƙarya. Ja'ahum nasruna, sai taimakon mu, sai taimakon mu ya zo musu, fa nujji man nasha, sannan mu tsayar da wanda muka so. Wala yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin, kuma ba a mayar da azaban mu daga mutanen da suke mujirmai, wato masu manyan laifuka lokacin da azaban ta mutu. Wannan aya malamai sun yi maganganu akan tafsirinta, musamman ma akwai qira'o'i guda biyu akan kalmar kuzibu ko kuzibu, dukkan su kuma qira'o'i ne mashhurai. Hatta idza istayasa ar-rusul wa zannu annahum qad kuzibu ko qad kuzibu, ma'anonin guda biyu za su ci banban yayin da karanta ta da takhsisi ko karanta ta da tashdid. In ka ce kuzibu, ma'anar za ta zama daban da ka ce kuzibu. Hatta idza istayasa ar-rusul, har sai lokacin da manzanni suka fitar da tsammani, wa zannu, suka yi zaton, to wannan damiri yana komawa ga manzannin ne ko yana komawa ga mutanen da Allah ya aika musu manzannin? Suka ce idan muka karanta ta a qira'atul takhfif, muka ce wa zannu annahum qad kuzibu, to mu sai mu ce wa zanna al-qawmul mursalu ilayhim ar-rusul annahum qad kuzibu fil wa'd bin nasri aw qad kuzibu bi uqubati al-mukadzibin, wa zannu, su waɗanda aka aika wa manzannin, su jama'a manzannin, sai suka yi zaton annahum qad kuzibu, cewa ba gaskiya aka faɗa musu ba, na cewa waɗanda suka kangare Allah zai musu hukuma, ko ba gaskiya aka gaya musu ba, na cewa nasarar Allah na nan ta ne. Kaga damirin wato fa'ilin zanna nan zai zama ba manzannin ba kenan. Wa zanna al-qawmul mursalu ilayhim annahum qad kuzibu, qad kuzibu, an yi musu ƙarya, ba gaskiya aka gaya musu ba, na cewa idan mutane suka kangare suka ki imani Allah zai musu azaba, ko idan mutane wato suka sako su a gaba da niyyar su cutar da su, Allah zai ba su nasara, domin an kai wata an kai wani matuƙa da har suna ganin cewa ko abin ma ba gaskiya bane, sun fara samun yasu, sun fara samun ɗeba kauna, ko kuma wa zannu annahum qad kuzibu, to anan damirin zai koma annahum, su manzanni, zannu, sun yi tsammanin, qad kuzibu, an karyata su, an karyata su. Wane ne mai karyata su? Al'ummomin su da suka yi imani da su, ko wanda ba su yi imani da su ba, ce wanda ba su yi imani da su ba kuma ai suna da yaqinin cewa sun karyata su, ba zato su ce ba. Manzanni sun san cewa waɗanda ba su yi imanin ba, tabbas ba su yi imani ba, ai wannan ba zato ba ne. To sai a ce az-zannu huna bi ma'anar yaqin, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim inni zanantu anni mulaqin hisabiya, kaga anan az-zannu bi ma'anar al-yaqin, yana nufin tabbas, ba yana nufin zato ba. A larabcin kalmar az-zannu tana zuwa da ma'anar tabbas tana zuwa da ma'anar yaqini wa zannu ay ay kana ar-rusul annahum qad kuzzibu ay kadzabu qawlan man zanni suka tabbatar da cewa mutanen nan nasu sun karyata su ma'ana sun riga sun yi gaba ba za su ji kira ba ko kuma wa zannu annahum qad kuzzibu kuzzibu anan ya zama ba su mutanen da suka karyata ba a abun ne yake nufi mabiya manzanni manzanni har su yi tsammanin cewa kuma waɗanda suka yi imanin ba da gaske suke ba su ma ƙarya suke musu saboda irin ɗaya ba kaura da suka yi da yadda suka sare gaba ɗaya suka ji cewa kamar babu nasara a cikin harkar nan suka ce ba zai yiwu a jingina wa manzanni cewa suna tsammanin Allah ƙarya ya gaya musu ba wannan duk wanda zai yi tsammanin abinda Allah yake wayi sakarya ne kaga wanda ya bar musulunci kuma wani irin mutum ne ballanta na kuma manzanni wanda ba za a taɓa kawo wannan a tare da su ba to shi yasa kira'ar kuzibu dole ne a ɗauki dalilin nan a mayar da shi zuwa ga su mutanen da aka aika wa manzanni ba su manzannin ba ko dai ka ce sun abin nan kuzibu suka yi zaton an musu karya domin suna ganin ga hukumar Allah ɗin nan ta ki zuwa bayan kuma an gaya musu sun kan gari Ubangiji zai musu hukuma ko suna tsammanin a wato ƙarya aka gaya musu na cewa in sun yi imani Ubangiji kuma zai ba su nasara akan abokan gabansu gashi nan har yanzu nasarar ta ki zuwa wannan ta sa su fara tsammanin kowa ba gaskiya aka gaya musu ba wanda zai yi wa samu cikin mutane gaba gari wanda zai samu irin wannan rubin amma manzanni ba za su samu irin wannan ba to shi yasa malamai suka ce idan aka karanta ta da kuzibu to dole ne a ɗauka ga menene yana komawa zuwa ga su mutanen da aka aika wa manzannin ba su manzannin ba wasu malaman suka ce ana iya ɗaukar zamirin ya koma zuwa ga manzannin amma dole a yi a ce kuzibu ay kadzabathum anfusuhum ko kadzabahum raja'uhum wato zukatansu ba daidai suke nuna musu ba wai suna shakkar wayin bane a suna shakkar kansu anya ko su annabawa ne wannan wata fassara ce daga cikin fassarorin da wasu malamai suka yi amma wacce fassara ta ɗaya da ta biyu ita ce ta fi ƙarfi ita ce kuma ta fi ma'ana ita ta fi dacewa a jingina wa manzanni yasa za mu ga tun zamanin sahabbai an samu wato maganganu na sahabbai kamar sai da tunan Aisha da sayyidina Abdullahi da Abbas akan wannan aya din a qira'at tashkit da kuma qira'at ta tafsir Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Urwa ibn Zubair shi kuma ya ji daga Aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat lahu wa huwa yasalu an qawli Allah ta'ala hatta idza istayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu aw kuzibu Urwa ibn Zubair ya zo gurin wato innasa Aisha yana tambayar ta ma'anar wannan aya me take nufi ne sai ya ce da ita kuzibu am kuzibu kuzibu ne ko kuma kuzibu ne sai ta ce da shi kuzibu ba kuzibu ba ma'ana ta ce yadda ake karanta aya da tashdidi ake karanta ta ba da tafifi ba wato har lokacin da manzanni suka yi tsammanin an karyata su ba an musu karya ba sai Urwa ya ce kad istayqanu anna qawmahum kazzabu fa ma huwa bidd ya za a ce suna tsammanin an karyata su in ji shi Urwa yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ai suna da yaqinin cewa mutanen su karyata su suka yi ma zato suke da shi ba ya za a ce zannu annahum qad kuzzibu kuma ana nufin mutanen su sun karyata su qalat sai Aisha ta ce ajal amri nalar sai haka ne abin da ke laqad istayqadu bi zalika sinna da tabbas akan haka fa qultu laha sai na ce to in haka ne dan me ba za a karanta ayar wa zannu annahum qad kuzibu ba maimakon kuzibu in ji Urwa fa qalat sai ta ce ma'azan Allah lam takunir rusulu tazunnu zalika bi rabbiha ki Allah kiyaye babu yadda za a yi manzanni su rika zaton cewa Allah ba gaskiya ya musu ba ta ce Allah kiyaye wannan ta faru qultu fa ma hadhihi al-aya sai ce to shi a gaya masa ma'anar ayar mai take nufi qala sai ta ce hum atba'u rusul alladhina amanu bi rabbihim wa saddaquhu fa tala alaihim al-bala wa sta'khara anhum an-nasr حتى إذا استيأس الرسل بمن كذبهم من قومهم وذنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. سيدتنا عائشة تباشي تفسير الآية بالله بالله دكي دكي وأن زي نونا ما كتنا ديدك تشكي من يمن ين أمشاكا بجمم لما سحبي تجي لسو أنا نفهم مبيا منزلني waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka gaskata manzannin da Allah ya turo musu sai bala'i yayi bala'i akan su kuma ga nasara bata zo ba ta yi jinkiri har manzanni suka fara fitar da zamani mimman kazzabahum min qawmihim daga waɗanda suka yi wato ƙaryata su daga cikin mutanansu manzanni suka fitar da zamani cewa waɗannan mutane za su yi imani wa zannatul rusul manzanni suka rika zato anna atba'ahum qad kazzabu cewa mabiyansu su ma ba su yarda da su ba da gaske suke ba saboda yadda suka ɗeba tsammani saboda yadda suka fitar da rai har ma waɗanda suka yi imanin suke tsammanin ko su ma dai zaman wato rufa-rufa suke musu kawai amma a zuci ba su yi imani da su ba sun kai wannan matakin ja'ahum nasrullahi inda zalika sai nasara Allah ta zo musu a wajen a wannan lokaci kaga kenan a gurbin Aisha radiyallahu ta'ala anha dalilin farko wa zannu yana koma ga manzanni amma kusbibu yana koma kuma ga mabiya manzannin wato su manzannin suka rika zaton cewa mabiyansu ma waɗanda suka yi imani da su ko ba gaskiya suke faɗa ba wannan duk a nuna maka yadda wato ɗeba kauna ta kai matuƙa a zuciyarsu yasu ya kai matuƙa a ransu ya tabbata a cikin sahih bukhari daga dai shi urwa fa qultu la'annaha qad kuzibu mukhaffafa tace ko dai kuzibu ne kana sai tace ma'azallah shine sai ta gaya masa fassara wannan yana nuna maka yadda sahabbai suke daukar ilimi wato idan aka gaya musu ba su fahimta ba za su fara nadata tambaya kuma za su faɗi shi wahalar da take kansu wannan ita ce dabi'a duk da cewa gashi a matsayin daiki a gurinta domin dan yar uwarta ce Asma'u wanda haka wannan bai sa ya ji gwarjininta ba ya kasa fada masa shi ya kasa fada mata shi abin da ya fahimta Urwa yana ɗaya daga cikin manyan malamai guda bakwai da aka yi a Madina wanda ake kira Fuqahu Saba Urwa yana daga cikin su Urwa ya kasance bahrun ne la tukaddiru huddila teku ne wanda guga baya sa ruwan ruwan ciki ya gurbaci dan an sa guga a cikin ruwa teku sai ke sai ruwan teku ya gurbaci to haka abin nan yake Urwa ya nazarci Aisha yadda yake cewa ya nazarce ta har sai da ta kai ma duk ma hadisin da za ta faɗa zai ji kamar maimaita masa aiki kawai saboda haka a wannan zamanin babu waɗanda suka san hadisan Aisha irin mutane uku irin Urwa ibn Zubair da Al-Qasim ibn Muhammad shi ma kamar gwaggwansa ce saboda ɗan Muhammad ne ibn Abi Bakr sannan kuma Amra bintu Abdurrahman ita kuma ta kasance wato kamar ta abinnan ta tashi ne a wajen Aisha ita ta rere ta a gurin ta ta girma saboda haka ta ji hadisai da dama a wajenta shi yasa Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya bada umarnin cewa a tattara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya faɗa yace abibi hadisan Aisha da suke gurin Urwa da kuma Muhammad ibn Al-Qasim da kuma Amra bint Abdurrahman saboda waɗannan su suka fi kowa sanin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha kasancewarta mace ce ba ta kuwa take da maza ba amma waɗannan danginta ne ɗan uwanta ne suna shiga gurinta duk sanda suka zo suka so su ji kuma da abin da suke so su ji a wajenta shi yasa sai suka fi kowa haddace hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha amma Ibn Juraij Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij al-Makki shi kuma ya ji wani abu daban daga wajen Abdullahi ibn Abbas ya ce akhbarani ibn Abi Mulaika anna ibn Abbas taraha wa zannu annahum qad kuzibu ibn Abbas ya karanta ta wa zannu annahum qad kuzibu kuma ita Aisha ta yi inkarin wannan kira Aisha ita bata gamsu da a karanta ayar da takhsis ba yadda Malam Sa'id ya karanta ta ita Aisha ta yi inkarin wannan amma Abdullahi ibn Abbas shi ya karanta ayar wa zannu annahum qad kuzibu thumma qala ibn Abbas sai Abdullahi ibn Abbas ya ce wa Ibn Abi Mulaika ya ce kanu bashara ai mutane kenan kaga yana mai da lamiran ne zuwa gaba zuwa ga manzanni summa tala sai ya karanta madar Allah hatta ya kula rasulan hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib to yana mai da lamiran zuwa ga manzanni domin yana garin cewa manzannin za su rika shakkar abin da aka gaya musu ko ba gaskiya bane wayin da aka yi musu ko ba gaskiya bane hasha Abdullah ibn Abbas Allah ya tsare Abdullah ibn Abbas ya jingina wa manzannin Allah abin da bai kamata kuma mutum gaba gari ya jingina musu ba abin da shi yake nufi kaikayin da suka rika ji a kansu ko su kansu ba masu gaskiya bane wannan shine abin da yake nufi da cewa ba kuzi bude ba wai suna jin an gaya musu ƙarya bane a'a suna jin ko su kansu ba sun zama marasa gaskiya ne shi yasa ma Allah bai ba su nasara ba ابن جريج يقول قال ابن ابي مليكة واخبرني عروة عن عائشة انها خالفت ذلك وابت عروة سيكي جاء وابن ابي مليكة يعني اذا سكتت هناك آية يجي شي عائشة تاجا مسكي وابو بحق يكبا وما بتجد له وانا قراءة كذب بها قراءة تجيت لك باكي مالا سيكي وقالت ما وعد الله محمدا من شيء الا قد علم انه سيكون حتى مات tace Allah madaukakin sarki bai taba yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin wani abu ba face manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin a ransa abin nan sai ya kasance har ya bar duniya ma'ana bai taba tardar ko shakka ya samu wani sobarar shakka a zuciyarsa daga da abin da Allah yake gaya masa na alkawari ba walakinahu sai dai yadda al'amarin yake inji Aisha lam yazalil bala'u bil rusul manzanni ba su gushe ba suna ganin bala'i iri iri hatta zannu anna man ma'ahu min almu'minina qad kadhabu asiri suka fara zaton cewa ko su kansu muminan ba ba gaskiya suke musu gaya musu ba da cewa sun yi imani ko su ma dai wato akwai wani abu a ransu qala ibn abi mulaika fi hadisi urwa qala aisha taqra'uha wa dhannu annahum qad kuzibu haka take karantawa kuzibu ita ba ta karanta ayar kuzibu wal qira'atu thaniya bit takhfif qira'atu bi kuma wa dhannu annahum qad kuzibu malamai suka yi sabani wajen tafsirin sa Ibn Abbas ya faɗi maganar ta gabata Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya karanta ta bit takhfif kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya karanta ta bit takhfif wa zannu annahu qad kuzibu Abdullahi yace huwa alladhi takrahu shi ne abin da baka so Abdullahi dan Mas'ud wa ana Ali ibn Abbas wa Ibn Mas'ud mukhalifun lima rawahu akharun anhuma anan Ibn Kathir yake cewa riwayar da aka yi daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud cewa suna fassara ayar suna kuma jingina lamiran zuwa ga manzanni yace akwai kuma ruwayoyi da aka yi daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud sabanin wadannan ruwayoyi wanda suna mai da lamiran ne zuwa ga al'ummomin manzanni ba su manzannin ba wa amma Ibn Abbas fa rawal a'mash an muslim an ibn abbas fi qawlihi hatta idha istayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudibu qala Abdullahi dan Abbas yana cewa lamma ayyasat ar-rusul an yastajiba lahum qawluhum ya yinda manzannin suka fitar da rai cewa mutanen su ba za su ansa musu ba wa dhanna qawluhum anna ar-rusul qad kadzabuhum sannan su kuma mutanen suka tambaci cewa manzannin qad kadzabuhum su ma ba gaskiya suka gaya musu ba ja'ahum an-nasru 'ala dhalika ana cikin wannan sai nasara kuma ta zo daga Allah falujiya man nasha muka tsirar da wanda muka so kaga anan an mayar da zamirin kuzibu zuwa ga mutanen waɗannan manzanni ba zuwa ga manzannin ba an rawaito kuma wannan daga Abdullahi dan Abbas kaga anan ya haɗe tare da sauran jumhur waɗanda suka fassara ayar saboda haka abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa hatta idza sai asar rusul min imani qawmihim an yu'minu bihim wa dhanna qawm kuma ga yadda al-jumhur suka fassara wannan ayar saboda fassara ayar a bisa qira'ar kuzibu tana komawa zuwa ga mabiya manzanni a bisa qira'ar kuzibu kuma tana komawa ne zuwa ga su manzannin kansu wannan shine abinda a takaice malamai suka faɗa akwai dogon magana wato ta haka yawa amma dai wannan shine tsakuri daga cikin maganganun malamai akan wannan ayat. Allah ya karkata
فَذُكَانَ فِي قَبْصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الله يا بودي ولن سورة كم فرقوا ديشي نحن نقص عليك أحسن القصص نمكما يربي تدولنا الآية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah ya lagar kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Hakika akwai abin izina ga masu hankali cikin labarin manzannin Allah ko labarin rukan annabawan Allah. Ma kana hadithan yuftara, wannan labari ba zance bane da ake kirkirar sa, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, sai dai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi, wa tafsila kulli shay'in, da kuma rarrabe dukkan komai da bayanin sa daki-daki, wa hudan kuma da shiriya, wa rahmatan kuma shi kuma rahma ya kawo bin yu'minuna ga mutanen da suke imani. Ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa labaran da manzanni labaran da yake bayarwa a cikin alkur'ani na manzannin Allah tare da mutanen su, da yadda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu'minai ya kuma halakar da kafirai, a cikin wannan labaran akwai ibratun li ulil albab, akwai abin izina ga masu hankali. Wato idan mutum ya zama baya daukan wani wa'azi, baya daukan wata izina, baya samun wani darasi karkashin kowane labari da za a bashi cikin alkur'ani, ya nuna baya cikin sahun masu hankali. Mai hankali shi ne wanda yake wa'azantuwa da waɗannan labaruka, amma da yake ɗauka kawai labarai ne kamar labaran da dalilai, baya daukan wani darasi a karkashinsu, to wannan ya fita daga cikin ulil albab. Allah ce laqad kana fi qasasihim al-qasas, kamar yadda muka ce tatabbu'ul athar martadda ala athari qasasa qasasa, wato ka dinga bin sawu daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, shine qasas asalin lugha kenan. Amma a istilahi idan aka ce al-qasas shine a bada labari na wani abu wanda ya gabu yawa kana cikin matakai daban-daban, mataki na farko, mataki na biyu, har akai karshe. Kamar da kuka labarin Annabi Yusuf alayhi salam ya zo cikin matakai guda hudu, wanda muka yi bayani, wanda shi ake kira kissa. Kuma kissoshin alqur'ani su suka fi zama gaskiya sama da kowace kissa da za a bayar. Allah ce wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila, wane ne yafi Allah gaskiyar magana? Babu shi, babu wanda yafi Allah gaskiyar magana. Shi yasa yace ma kana hadithan yuftara, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi. Haka Allah madaukakin sarki yana bada labaran da gaskiya ne, babu ƙarya, babu ainihin shaci faɗi, babu jita-jita. Abu da dama za ka samu da Allah ya labarta dangane da annabawa, idan ka ɗauki littafin Bible za ka ga abubuwan da suke faɗa ya saba wanda Allah yake faɗa. Ta a cikin kisa Annabi Yusuf din za ka ga abubuwa daban-daban da suke faɗa tun a farkon kisar. Na ga abubuwa a cikin Old Testament, abinda ake cewa Annabi Yusuf alayhi salam ya je ya tsegonta wa ɗan uwansa labarin mafarkin da ya yi, tare da cewa mahaifinsa ya gaya masa cewa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, wanda muka ce mu dai abinda muka yi imani da shi nisa tarbiya da Annabi Yusuf alayhi salam yake da ita, mahaifinsa ba zai ja masa kunne ba, masa gargaɗi, kuma daga baya za mai jiki ya je ya gaya musu. Saboda haka za mu ga cewa hatta su lokacin da suka zo suna mitin ba su ba da labarin mafarki ba, ba shi yasa suka yi masa kaidin da suka yi masa ba. Abin da yasa suka yi kaidin da suka yi masa, me suka faɗa da Yusuf wa aku ahabbu ila abina minna wa nahnu uswa, ba su kawo magana mafarki ba, dan ba su san da shi ba. An gane ko? To ga irin wannan za ka samu a cikin littattafan da aka gurbata su wanda dan adam ya jinkirta ya jinkirta su zaka samu akwai kare kare da rage rage da jingina annabawa abinda bai dace a jingina musa amma abinda Allah yake bayarwa na labarin kan manzanni akwai gaskiya ta tacciya ce labarai ko kisoshi da suka zo alqur'ani kisoshi ne wanda suke kalawo kala da farko kisoshin annabawa da manzanni da irin abin da ya faru tsakanin su da mu'minai da kuma tsakanin su da waɗanda suka karyata su kaso na biyu labarin wasu ɗaiɗaikun mutane ko wasu ƙungiyoyi waɗanda ubangiji ya gudanar da izina da wa'azi a cikin lamarin su kamar kissan Maryam alayhi salam kamar kissan Luqman kamar ainihin kissan ashabul kahfi kamar ashabul fili kamar ashabul ukhdud kaga duk anan kissoshi ne na wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda ubangiji ya labarta mana kamar kissan alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha kamar kissan Qarun kamar kissan Dzulqarnayn duk waɗannan kissoshi ne na ɗaiɗaikun mutane ko wasu jama'u wanda ubangiji ya labarta mana a cikin alqur'ani kashi na uku kissoshi na wasu abubuwa da suka faru ko na wasu mutane a zamanin Mahaifi sallallahu alaihi wasallam kamar kissar yakin Badar kamar kissar yakin Uhud kamar yakin Al-Ahza yakin jama'a ko yakin Gwalalo kamar yakin abinda kissar Banu Quraiza kamar Banun Nadir kamar kissar Zaid ibn Thabit da sauran ire-iren waɗannan su ma duk suna cikin kissoshi da Al-Qur'ani yake bayarwa anan zamu ga Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai abin izina akwai abin wa'azantuwa ga masu hankali cikin kissoshin annabawa da manzanni da waɗanda Allah yake labarta kissoshinsa a cikin littafinsa daga cikin irin hikimomin da suke karkashin kissoshin annabawa da wa'azi da darussa akwai bayanin hikimar Allah subhanahu wata'ala cikin abin da wannan kissoshin suka kunsa kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mustajab hikmatan baligha fama tughni an-nuthur haqiqa labarin abinda yazo musu a cikin labarai na annabawa akwai abin gargadi kuma hikima ce wacce ke ta isa matuka amma da dama daga cikin mutane wa'azi da gargadi baya amfana da su komai daga cikin irin hikimomi da kissoshin annabawa suka kunsa akwai bayanin irin sakamako da Allah madaukakin sarki yake sakan kama waɗanda suka karyata ayoyin Allah wama zalamnahu walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik wama zaduhum ghayra tathbit Allah dai babu labarin annabawa daban-daban a cikin suratu Hud sai ya rubuta bayanin da cewa Allah ya ce ba mu zalunce su ba kawunan su suka zalunta kuma allolin da suke bautawa ba Allah ba ba su wadatar da su komai ba yayin da al'amarin ubangiji ya zo musu ba ma abin da suka kara musu sai kyamewa da asara kaga anan ubangiji ya yi ta'aliki akan labarin annabawa da cewa labari ne wanda yake dauke da wannan hikima din ta irin sakamako da ubangiji yake yi wa wato waɗanda suka karyata manzanni ko suka yi faɗa da gaskiya akwai bayanin irin sakamako mai kyau da yake wa mu'minai illa ala rukin najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar sai mutanen annabi Lut da iyalan annabi Lut su muka tseratar da su bi sahar da ainihin goshin asuba ko lokacin asuba Allah ya ce ni'matan min indina wannan ni'ima ce da muka yi musu daga wajen mu haka nan muke sakan kawo dukkan wanda ya gode wa Allah ta hanyar masa da'a daga cikin irin wa'azuzzuka da izina da wato kissoshin annabawa da kissoshin da Allah madaukakin sarki ke labarta a cikin alqur'ani suka kunsa abu na hudu akwai tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullun naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak muna baka labarai na manzanni wanda za mu ainihin lallashi zuciyarka da shi ka ji sanyi ka bayyana cewa abinda ake maka din nan ba wai kai ne farau ba wa in yukadibuka faqad kadzaba alladhina min qablihi ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zubri wa bil kitab al munir thumma akhadtu alladhina kafaru fa kayfa kana nakir ubangiji yace idan har sun karyata ka to ka sani cewa waɗanda suka gabace su ma sun karyata manzannin su manzannin da sun zo musu da gaskiya sun zo musu da hujjoji sun zo musu da littattafai sun zo musu da littafi wanda yake mai haske amma kuma sai suka karyata. Allah madaukakin sarki ya kama wanda suka kafirta, yace to yaya in kai na yake? Kaga ashe a cikin bawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ko kisoshin wanda suka gabata akwai kokarin wato sanyaya masa zuciya, akwai kwadaitar da mu'minai akan su da wama su jajirce su jije akan imani. Idan suna jin irin yadda Allah madaukakin sarki ya labarta musu abin da ya faru a al'ummomin da suka gabata, da irin abinda Ubangiji daga ƙarshe ya ba mu waɗannan al'ummomi waɗanda suka yi imani, Allah ya ba su nasara akan abokan gaban su ya halaka waɗancan, to su ma su sani haka Ubangiji madaukakin sarki zai ainihin ba su nasara daga ƙarshe. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin, haka nan muke tsiratar da mu'minai. Abu na shida daga cikin irin izina da kissoshin annabawa da waɗanda suke al'ummomin da suka gabata, Alkur'ani ya labarta mana akwai gargaɗin kafirai da jan kunnensu akan cewa kada su doge akan wannan kafir da suke ciki. Allah yana cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min dammara Allahu alaihim wa lil kafirina amsaluha, dan me ba za su yawo a doron ƙasa su ga yadda Ubangiji madaukakin sarki ya yi ma waɗanda suka gabace su ba? Ubangiji ya yi kwasa-kwasa da su, ya yi lugu-lugu da su, ya halaka su, kuma dukkan wasu kafirai waɗanda za su ja da Allah suna da irin kwatankwacin wannan azaba. Sannan abu na bakwai cikin irin izina da wato kissoshin annabawa da mutanen da Allah ya labarta mana kissoshin Alkur'ani su kusa, akwai tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah, kuma abin da yake faɗa wahayi ne daga Allah, ba kira ne daga wajensa ba, ba shi ne ya kirkire shi ba. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh ajmawahum wa hum yamkurun, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Saboda Ubangiji yake labarta maka wannan baiwa ka iya bada wannan labarin in ba da wahayi ba, tunda kai na farko ba karatu kake ba, kuma sannan baka ci kuɗi da wasu al'ummomi ba wanda za su kesa maka irin waɗannan labarurruka, amma kuma gashi nan ka zo kana bada labarin daki daki billa billa kamar yadda ka bada labarin kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan aya ce da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana samun sakonsa ne daga Allah, yana samun wahayi ne daga Allah, ba shi ne yake kirkira ba. Shi yasa Allah ya ce ma kana hadithan yuftara, shi Alkur'ani ko kuma shi al-qasas din ba wani zance bane da ake kirkira, babu ƙarya a cikin labarin da Allah madaukakin sarki ya faɗa, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, face gaskatawa ne ga abin da yake gaba gare shi, wato ga abubuwan da suka faru a baya. Alkur'ani yana zuwa ya labarta labarin abin da ya faru, kuma ya dace da yadda ya faru, babu ƙari babu rai, yadda ya faru din haka Alkur'ani zai labarta abin. In an ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, ba ana nufin cewa yana gaskata duk abin da yake cikin waɗannan littattafai da muke gani a yanzu ba, za mu ga yana sassabawa a wani lokaci. Abin da yake sabawa din yana sabawa wuraren da suka cancanta, wuraren da suka bata ruwaya, wuraren da suka bata sunayen ko suna na annabawan Allah, to a wannan gurin zai saba musu. Amma abin da ya faru a waki, yaya labarin ya kasance? Alkur'ani baya saba mu wannan, shine ma'anar tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay. Alkur'ani bayani ne daki daki ga dukkan komai, tibyana ne kulli shay, ma farata fil kitabi min shay. Allah madaukakin sarki ya yi bayanin komai daki daki a cikin Alkur'ani. Kun an ce bayani daki daki, ba wai lalle ana nufin kowane abu ka same shi da sunan sa baro baro ba, saboda haka kace a nuna maka inda aka haramta kitaba, ko kace a nuna maka ayar da tace ka a shawi bi, akwai wata ayar da tace wi wi babu, amma akwai ayar da ta haramta giya, ba a haramta giya ba sai dan kasancewa tana gusar da hankali. Fa kullu ma khamara al-akhla fa huwa kham, duk abin da zai gusar da hankali to giya ce. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin kham kullu khamrin haram, duk abin da zai bata hankali ya sa ma yi tauriya ce. Saboda haka ka bashi sunan duk da kake so, ga gada ma kace da shi giya, ga gada ma kace whisky, ga gada ma kace wuwi, ga gada ma kace okay, duk abin da ka bashi matukar dai ya kawar da hankali ko ya dagula da lamari, tunani ya lalace, to wannan ya zama giya. To kaga Allah madaukakin sarki zai iya fadar abinda za a yi kiyasi akan sa sauran abubuwan da suka yi kama da shi duka za su shiga karkashin sa Allah madaukakin sarki yana fadar usul aljami'a ka'idoji waɗanda suke dunkulallu alqawaid aljami'a alqawaid kulliya alusul kulliya wanda a karkashin su abubuwa da dama za su shiga ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki yace على الذين يتبعون النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما أن قاعدة في عامة دكا وسع أبوه أن لا يسجدوا كركش الطيبات ألا يعلى التسوى دكا أبن لا يسجدوا كركش الخبائث Allah ya haramta su shin taba tayyib tana cikin tayyibat ko tana cikin khaba'is inda ba ta cikin tayyibat ko tana cikin khaba'is ba wanda zai ce taba tana cikin tayyibat tana cikin tayyibat zaka ga kana cikin taba wasu na kawo da kai wasu na fada wasu na kai kanka da cutar da kai da sa maka ciwon hanta ciwon koda tarabar da kai sa ka cikin walalu daban-daban ya za ka zama cikin tayyibat to in ba wata cikin tayyibat ba ta cikin abubuwan da Allah ya halatta tana cikin al-khaba'i shi ne za ka babul af'ima in ka karanta kitabul af'ima a cikin littafin malamai sai ka ga abubuwa da dama wadanda nafsi bai zo akan su kara ba malamai suna shigar da hukuncin su karkashin wannan aya idan abu ne mai dadi wanda zai take su ko aka ba shi zai ji dadi ya ce a kara masa yayi sha'awarsa wai a cikin tayyibat ko da nasi bai zo a kansa ba in kuma abu ne wanda tastaziruhu nufus kowa ya gan shi rashin zai bata fuska baya so ko shi wanda yake amfani da shi da sai da kyar ya ma zai saba da shi ya zama masa bala'i to da a cikin khabari to ka ga na ka'ida ce kulliya Qur'ani ya bayar amma a karkashin ta daruro abubuwa za su shiga haka nan Allah ce ma za ba da haƙƙi illa al-balal ka'ida ce kulliya duk abin da ba gaskiya ba to bata duk abin da ba za ka shigar da shi cikin gaskiya ba to shike raina cikin bata haka an ba ka wata ka'ida ce kammalalliya wacce a karkashin ta za ka shigar da abubuwa da dama Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum wannan ka'ida ce amma ka'ida ce kulliya abubuwa da yawa za su shiga karkashin ta fattaqullaha mastata'tum kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawar duk abin da ya fita daga cikin istida'a dan adam ko istida'a wani mutum shi kadai to bai zama masa wajibi ba kaga wannan aya za ta shiga dukkan wani babi na shari'a za ta shiga cikin babin ibadat kai hatta cikin babul aqaid za ta shiga kamar da muka karanta muka yi bayani sha'anin Najashi muka ce a lokacin abin da zai iya kenan ya rike imanin sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa wannan shi istima'a sa abinda yake karfin sa kuma ubangiji bai kallafa masa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa ba wata rai sai abinda za ta iya saboda haka kaga zai shiga cikin babin akida zai shiga cikin babin ibada za ka zai shiga babin sallah sallah idan za ka iya salli qa'iman illa tasabi fa qa'idan illa sabri fa ala jab kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ka shike gida kama kwanta in ba za ka iya ba fa auna iman kaga anan kana koma zuwa ga istifa'a haka dukkan wata kai dukkan wani abu wanda ubangiji ya dora dan adam in ya zan ya fi karfin sa ta yadda ba zai iya yin shi ba kwata kwata ko kuma zai yi shi tare da mashakka mai tsanani to ubangiji sauke masa yi shi yasa azumi ce wa alal ladina yutiquhu fidyatun ma'a miskin alladheena yutiquhu wadanda za su iya yin azumin amma da wahalar gaske wato me wani da yana da ulsa mai tsanani in ya dau azumi da gumin goshi zai kai shi shikira yana cikin alal ladina yutiquhu yutiquhu ko da kace wadanda ba za su iya ba kwata kwata saboda tsufa ko kuma wadanda za su iya amma da wahala kaga abubuwan da za su shiga karkashin wannan suna da yawa to haka alqur'ani yayi dinga bayar da qawaid da usul jami'a abinda ya shafi haram alqur'ani yayi bayanin sa daki daki wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuntum ilay amma da cewa qad fassala lakum ma ahalla lakum ba saboda abinda yake halal shi yayi yawa a ce za a fassala halal ayi bayanin sa dan ladan la kamar yadda ake bayanin haram haram ɗan kadan ne zawayar da ubangiji ya sanya haram akan shigar da haram cikin kadan ci zawayar halal da ita ce ta girma kuma ka duba hatta kai ka duba ko da sadaka a ce sai Allah ya bayyana komai daki daki sai ya bayyana hukuncin hularka halal ce ko haram ayi bayanin rigarka ayi bayanin wandanka ayi bayanin takalmanka to kadara a ce riga wando takalmi sai kuma dawo kalar riga da kalar wandan da kalar takalmi to idan aka ce a sa wannan kai idan aka ce a sa irin wannan ba waccan ba idan aka halatta wannan idan aka halatta wannan in an gama kuma sai ainihin yanayin hular wata tashi dan kubabbiya ce wata mai tsini ce wata mai fadi ce wata tsalwa ce to idan aka ce a sa wannan ba wannan ba idan to kaga aka ce za a yi bayanin halal sai abin zai yawa saboda haka wannan ita ce ni'ima ta ubangiji ga dan adam sai ya hore masa abubuwan da suke halal da dama amma abin da yake haram sai aka faɗe su dan kadan ne shi yasa da aka zo maganar mata da aka haramta hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaba ma alaykum sai ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalika saboda halal din yawa ne gare su haramta su ne kadan sai aka gane su amma halalta saboda suna yana da yawa sai aka ce to kuma duk abin da ba waɗannan ba amana to inda ce za a yi maka bayani halal din shi kansa na mata a ce sai an fassala maka shi uhillat lakum kaza 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 to sai an gama sai ka tuno kuma wani abu sai an gama gaba daya sai ka ji ba kado to sai ubangiji ya dunkula abu sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum saboda ka je ka auri aushi ka auri bijuwa ka auri fulata ka auri kanu ka auri da ya rabiya ko wace ka je ka auri amma tsara dai mata cikin waɗannan da Allah madaukakin sarki ya san to saboda ka ashe kaga alqur'ani idan ka duba za ka ga wa tafsira kulli shay'in kusan komai an yi bayani ko dai ayi bayanin daki daki ko kuma ayi bayanin adunkuli abubuwa daban-daban za su shiga wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatan kuma rahama ce li qaumin yu'minun saboda a cikin kisoshin annabawa akwai shiryarwa akwai cikin kisoshin annabawa akwai rahama akwai dukkan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi